بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Juma'a ne daidai da daren 12 ga watan Safar, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433, daidai da 5 ga watan Januari shekara ta 2012. Wannan shine kasan na 12 daga cikin jeran gyar karatutukan littafin Al-Kaba'ir wallafar Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Qayyim az-Zahabi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan jama'a ba su manta ba, har yanzu muna karatu dangane da Al-Kabiratus Saniya, wato babban laifi na biyu daga cikin laifukan da malam ke mana wa'azi a cikin wannan littafi, shine qatlun nafs, kisan kai, ka kashe kanka ko ka kashe ran wani. Mun ji bayanai, sun yi bayanai dangane da matsayin musulmi ko mumini ya kashe mumini, har muka ji cewa wannan kisa hatta ga dabbobi yana da tsari. Muka ji cewa hatta wannan kisa ire-iren waɗanda Allah madaukakin sarki bai aminci da su ba, akwai tambaya da tuhuma a ranar alkiyama, irin kashe-kashen da aka rinka yi a jahiliya. A yau karatu zai karatu insha Allahu ta'ala wanda har za mu ji ina matsayin musulmi ma ya kashe wanda ba musulmi ba a halin bai cancanta ba. Bayan da muka gama jin ayoyi da malam ya kawo da kuma hadisin farko a cikin wannan ainihin wato babi, za mu maimaito hadisin na farko tunda akan shi ne muka kwana lokaci ya kure mana, inda yace wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama ijtanibus sab'a al-mubiqat فذكر قتل النفس التي حرم الله. yace annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ku nisanci abubuwa guda 7 al-mubiqat, masu halaka masu aikata su. فذكر قتل النفس التي حرم الله, daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin wato bayyana hadda kisan kai wanda Allah madaukakin sarki ya haramta. Wannan hadisi mun karanta shi a karatun baya kuma mun tattauna dangane da ma'anonin shi insha Allahu ta'ala, ba so ɗaya ba ma ba so biyu ba. Zamu tashi inda yace wa qala alaihi salatu wassalam wa qad su'ila ayyu dhanbi a'zam, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, qala thumma ayi, qala an taqtula waladaka khashyata an yut'ama ma'ak, qila thumma ayi, qala an tuzaniya halilata jarik. Malan yace wa qala alayhi salatu wassalam, kuma annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace wa qad su'ila, yayi wannan magana ne a lokacin da aka yi mishi tambaya, aka ce da shi ayyun dhanbi a'zam, wanda zunubi ne yafi girma. Qala, sai yace an taj'ala lillahi niddan, ka sanya wa Allah kishiya ko abokin tarayya, wa huwa khalaqaka, a halin Allah madaukakin sarki shi ya halice ka. Qala thumma ayi, sannan sai ya sake cewa sai me kuma. Qala, sai yace an taqtula waladaka khashyata an yut'ama ma'ak, ka kashe danka tsoron kar a ciyar da shi abinci tare da kai. Wannan haka larabcin ya faɗi, ma'anar shi kawai da Hausa shine tsoron kai ya ci abincinka, tsoron talauci. Qila thumma ayi, sannan kuma sai aka sake ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, to sai me? Qala, sai yace an tuzaniya halilata jarika, sannan kuma sai kai zina da matar makwabcinka, shine laifi mafi girma bayan ainihin kisan kai. Daga cikin nau'in kisan kai mafi girma shine ka kashe ɗanka saboda tsoron talauci. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. رواه البخاري الإمام البخاري رويت أن حديثي في كتاب التفسير أتكلتا في كتاب التفسير تكلتا في شنا صحيح البخاري باب قوله تعالى باب بيزو فسر مغانا الله مدعوك كنسركي ديكي تشوا فلا تجعلوا لله أنبابا وأنتم تعلمون جماعة كركو سنيا والله أبو كنت علي أهال كنسا بعدين بني إمام البخاري رويت أن حديثي أتكن جزئي نتك والشافي نتريد ستين دا أكو ألم با تدبو هدد لي هدد سبعين دا بقوي ومسلم الإمام مسلم شما رويت أن في كتاب الإيمان أتكن لتاف كتاب الإيمان باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب babin da ke bayanin kasantuwar shirka ita ce mafi munin zunubi a juz'i na 1 shafi na 90 lamba ta 86 da Bukhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisi min hadisi Abdullah ibn Mas'ud daga riwayar hadisin Abdullah dan Mas'ud malam yace wanzur juz' al-Bardiji ka duba wani juz'i wanda wani babban malami mai suna Al-Bardiji ya rubuta dangane da yana bayanai akan kaba'ir shi ma fil kaba'ir ina fata an gane sai ya sa rakami na 1 al-mulhaq al-thani daga cikin littafai da ya dan fara a ƙarshen wannan littafi to bangare na 2 wato akwai wasu kananan littafai da malamai suka rubuta game da kaba'ir kaba'ir da malam mashhur yazo buga wannan littafi jama'a a ƙarshen wannan littafi sai aka bi aka hada da waɗannan kananan littafai sai aka hada aka buga to a wurin mulhaq na farko akwai waɗanda aka sa a wurin mulhaq na biyu akwai waɗanda aka sa to daga ciki shine a wajen mulhaq wato cikin littafan da aka hada da wannan din a bangare na biyu akwai shi wannan juz'ul bardiji din littafi ne muna nan da shi a makarantar nan wani bugun daban ma haka an fahimta wannan hadisin mahallin shahid dake cikin shi shine zunubi mafi girma akai wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tambaya sai ya ce shirka sannan sai me sai ya ce kisan kai to kisan kai ku kiyaye jama'a kisan kai kamar yadda muka bayyana zina dukkan ta haramun ce amma wata zina ta fi wata muni mafi munin zina ita ce zina da uwa ko zina da duk wata wadda ake da dangantaka da ita kamar kai zina da uwa ko kai zina da kanwarka ko yarka ko yarka ko makamantan haka sannan sai zina ta cin amana ita ce zina da ainihin matan makwabci to duk wannan ainihin zina ce to kisan kai ma haka mafi munin kisan kai shine wanda ya kashe annabi duk wanda ya kashe annabi to yayi kisan kai mafi muni to sa'annan na daga cikin kisan kai kuma mai muni shine kisan kan wanda kake hada jini daya da shi shi yasa idan da ya kashe uban shi to an tashi raban gado ba za a bashi ba idan uba ya kashe da to in dan yana da dukiya an tashi raba ba za a bashi ba haka al'amarin yake ko kun fahimta jama'a domin na daga cikin nau'in kisan kai mafi muni kai zaka kare shi a matsayinka na dan shi ko a matsayinka na uban shi kuma sai ya zama kai ka kashe shi kai ake sa rai ka ji tausayin shi sai ya zama kai ne kai mai rashin tausayi na ƙarshe wannan yana daga ciki to abu mafi muni kuma a cikin kisan kan da shine ka kashe shi ne tsoron wai kada talauci ya same ka an fahimta jama'a وكن جوانا حديثي كن نقول سيتي وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي إذا المسلمي بيو سكا حدد تكبنسو سكا بغا تدوان دا ييكي سنكي دوان دا أكا كشي دو تغاسجي قيل يا رسول الله sai aka ce wa manzon Allah ya manzon Allah hadha alqatil wannan da yake san kai lallai yayi laifi fa ma balul maqtul wanda aka kashe shi kuma menene laifin shi da zai tabbata shi ma qala sai ya ce innahu kana harisan ala qatli sahibi saboda ya mutu da kwadayin ya kashe dan uwan shi. Mutuwa da kwadayin kisan kan dan uwan shi shi ita ce ta kai shi wuta. Kenan da ya samu dama shi ma da yayi ne. Da ya aikata kisan kan kun ji abin da ya kai shi wuta. Wancan aiki mummuna ya kai shi wuta, wancan kuma mummunan niyya ta kai shi wuta. Allah ya kiyaye. Wannan hadisi mala yace rawahu al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari yarwaito fi kitab al-Iman. A cikin kitab al-Iman babu wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Babin da ke fassara ayar da Allah ke cewa idan mu'minai guda biyu suka bangare suka koma suna yakin juna, to ku da abin da bai shafe ku ba, ko kuma ku da abin da ya shafe ku ba, sai ku yi sulhu a tsakanin su. A cikin wannan ainihin babi da Imam al-Bukhari ya kulla a ƙarƙashin wannan aya yana nuna mana ne, ashe yana iya yiwa a samu mu'mine guda biyu suna fada, kuma gashi har suna fadan Allah ya kira su ne mu'minai, sannan waɗanda ba su shiga ɗayan fadan ba su kuma har su ma Allah ya kira su ne mu'minai. To daga nan ne zaka gane inda yanzu tunanin mutane ya gurɓace. Duk wani fada da ya hada ka da dan uwanka musulmi, hukuncin shi kawai shine kafirci. Dokar da za ta yi aiki akan shi kawai shine kisa. Wannan shi yasa kullum muke cewa waɗannan afkar ne al-khawarijiyya, tunani ne irin na khawarijanci. Su khawarija ba su da wata fatawa sai wani ya kafirta, jini shi ya halatta a kashe shi. Kowane laifi za su yi tawili ne akan sai ya kafirta, don haka babu wani laifi wanda za a ce wannan fasiki ne. A kawai duk yadda wani laifi ya girma kawai sai a juya a juya a juya a juya sai a mai da shi kafirci, sai kuma a sake juyawa sai a zartar da shi ga hukuncin kisa. Amma ku dubi mumini yana yakar mumini, musulmi yana yakar musulmi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ɗaya ya karɗaya to wuta za su tafi gaba ɗaya. Amma fa wannan tafiya wutar ba dan sun kafirta bane, domin ayar kuma tana cewa idan musulmi guda biyu suka bangare suna fada, to ko kuma ku sulhu a tsakanin su, fadan nan zai iya kai su ga sun sa takobi suna yi. Idan sun mutu a haka wuta za su je, amma kar ka taba tunanin kafirci ne ya kai su wuta. Wannan ya je wuta ne dan ya kashe mumini, wannan kuma ya je wuta ne da nufin niyyar shi ta kisa, amma har yanzu ba wanda ya kafirta. Kenan ashe a musulunci ba wai sai wanda ya kafirta bane ba kafiri ne kadai yake shiga wuta ba, musulmi fasiki ma na iya shiga wuta da gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya kaddare shi. Ko kun fahimta jama'a? Amma waɗannan ayoyi da ire-iren waɗannan hadisai ba za ka iya fitar da waɗannan hukunce-hukunce ba sai ka natsu, ka yi musu karatun da Bahaushe ke kira karatun ta natsu. In ba haka ba, kawai dan ka dube su kawai kai ma sai ka ga cewa to tunda aka ce da wanda ya kisa da wanda aka kashe suna wuta, to ka ga sun kafirta kenan. To ya za ka yi da sauran ayoyi kuma ire-iren waɗannan, sai ka ga cewa gashi kuma ana faɗan, amma kuma Allah yana kiran su cewa mu'minai, har yana cewa a sulhunta su. Allah maraukakin sarki ya taimaka. Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisi a cikin juz'i na 1 shafi na 84 zuwa 85 a lamba ta 31. Wa muslimun haka al-Imam Muslim fi kitab al-Fitan, a cikin littafin da ya kira da kitab al-Fitan wa ashraq as-sa'a. Babu idza tawajaha al-muslimani bi sayfayhima, babin da ke bayani akan idan musulmi guda biyu suka tunkari junan su da takubban su. A cikin mujalladi na 4 al-Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi daga lamba ta 2213 zuwa 2214. Lambar hadisi ta 2888 من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. رواية حديث دجا أبو بكرة نيا الله مدعوك كنسر كيك آرام شيرد نافاتا أنغان. إذا نكون فهمت ونن دكو ونن حديث يازوني دمي دومين تهديدي دومين غرغئي دجا نكون دي. akan na daya karka taba yin kisan kai, na biyu karka sake ka zauna da kwadayin kashe mumini har mutuwa ta same ka, karshe sai kai asara ka tafi wuta. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sannan annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace, la yazalu almar'u fi fushatin min dinihi, mutum ba zai gushe ba a cikin farfajiyar addinin shi, a cikin da'ira addinin shi, ma lam yatanadda bi damin haramin, matukar bai jiku ko bai jika kanshi da ainihin wato jini na haram ba, matukar mutum bai jika kanshi da jini na haramin ba, to ainihin ba zai gushe ba yana nan a cikin da'ira ta musulunci, wato da'ira ta addini shi. Anan yatanadda, na fata an gane, daga annabuwa ko kuma annabiyu, wato laima, na fata an gane, nada, gashi nan yake cewa akhrajahu Ahmad, wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi fil musnad, a cikin littafin shi al-Musnad mujalladi na 4 shafi na 148 zuwa 100 da shafi na 152, wabnu maja fi kitabu diyat, da al-imamu ibnu maja a cikin kitabu diyat, babu taglizi fi qatlil muslimi zulma, babin da ke bayani akan tsanantawa game da kisan mumini, kisa na zalunci. Imamu ibnu maja ya ruwaito wannan hadisi a cikin mujalladi na 2 shafi na 873 lamba ta 2618. والحاكم ده الامام الحاكم في المستدرك اتكن لتافن المستدرك على الصحيحين سيأكياي راون دين كسرا كرانتات ده كسرا كسكوليني دون وسنا چوى المستدرك المستدرك ام فهمتا مجلدين هو اشافي ندري اكو ده همسن ده من حديث اقبة ابن عامر ya ruwaito wannan ne a cikin hadisin Uqbatu dan Amir radiyallahu anhu, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda, wa sahahu al-Hakim, al-Imam al-Hakim ya inganta wannan hadisi, wa wafaqahu al-Zahabi, babban malami Zahabi ya dace da wannan hukunci da Hakim ya ainihin tattauna. Idan karatu ya karatu a cikin wannan littafi insha Allah ta'ala, wani lokaci a nan gaba zan zo in yi mana bayani dangane da ma'ana da sirri da menene wannan kalma take nufi a ce sahahu al-Hakim wafaqahu al-Zahabi, darasi ne na musamman insha Allah zan zo in yi mana shi wannan lokaci. Kuntu, sai malam mashhur yace, rawahu an Uqba Abdurrahman ibn A'iz, Abdurrahman ibn A'iz ya ruwaito wannan hadisi daga Uqba, قال المزي الامام المزي فدي في تحفه الاشراف اتكن لتاف تحفه الاشراف المجلد 7 شافي ن 311 يجي ولم يسمع منه سيدي كما عبد الرحمن دان عائذ بيجي wannan hadisi daga Uqba dan Amir ba, وبينهما رجل غير مسمى, a tsakanin su akwai wani mutum wanda ba a ambaci sunan shi ba. Kenan yanzu yana ishara zuwa ga hadisin ba'ifi ne, kenan akwai inkifa'i abinda wannan magana ta mizzi take hukuntawa kenan. To sai shi malam mashhur yace, wa hadhihi maqulatu abi hatim, wannan magana da ka ji ta mizzi yayi, maganan nan asalin ta al-imam abu hatim ce, fil jarh wa ta'dil, tana nan a cikin littafin al-jarh wa ta'dil, littafin al-jarh wa ta'dil kuma littafin dan shi ne, domin Abdurrahman shi ya rubuta littafin al-jarh wa ta'dil. An fahimta? Sai dai mafi yawancin maganganun da ke cikin littafin daga mahaifin shi yake ruwaito su. Allahu akbar, Allah ya gafarta musu. Ya faɗi wannan a cikin mujalladi na 5 a lambar tarihi na malaman da ke ciki na 1278. Wa ilayhi ashara al-Mizzi, har wa yau da yafi wannan maganar ce Mizzi ya yi isharar ta fi tahzib al-kamal a cikin littafin shi tahzib al-kamal a mujalladi na 17 lamba ta 199 faqala sai yace waqila bainahuma rajulun a wata maganar an ce a tsakanin su tsakanin Abdurrahman ibn Aiz da Uqbatu dan Amir yace an faɗi cewa akwai wani mutum tsakanin su kaga dai wacce magana ce da yake sake maimaitawa ku lura da kyau jama'a
littafin nan da dayan kun ganshi na mujalladi 17 dayan kuma gashi shi kuma mujalladi 35 ne shi kuma littafin Ibn Abi Hatim Ar-Razi ka ganshi mujalladi 9 to kaji inda ake dabdala barin fayyace mana maganganun ta hanyar kwatanta mana ta hanyar wannan littafin wato da farko tukuna kun dai ji al-Imam Ahmad da Ibn Majah suka ruwaito wannan hadisi haka Hakim ya ruwaito shi Hakim ya inganta hadisin wato kamar yadda nake bayani jama'a Ahmad da Ibn Majah da al-Imam al-Hakim suka ruwaito hadisin Hakim da ya ruwaito shi ya inganta shi malam mashhuri yace zahabi sai ya yadda da wannan hukunci na Hakim to sai shi malam mashhur a cikin aiki na ilimin hadisi idan ka bada labarin malaman da suka inganta hadisi to sai kuma a babi na adalci idan akwai waɗanda suka raunata shi su ma sai ka bada labarin abubuwan da suka faɗi idan baka yadda da raunatawar da suka yi ba sai ka dawo sai ka tantance ka bada amsa dangane da raunatawar da suka yi kenan ka tabbata ka amintu da waɗanda suka inganta hadisi so da haka kun ga Hakim ya inganta hadisi mashhur sai ya kawo cewa abin da ya faru shine Abdurrahman ibn Aiz shine ya ruwaito hadisin daga Uqbatu ibn Amir sai yace amma al-Imam Al-Mizzi a cikin wannan littafi Tuhfatul Ashraf shi wannan littafi asali amfanin shi a wurin malaman hadisi wani babban malamin hadisi ne cikin almajiran Ibn Taymiyyah ya zauna ya tattara littattafan hadisi a wancan lokaci saboda na farko yayi karatu a makarantar Darul Hadith Al-Ashrafiyya na biyu Allah ya raya shi har ya zama babban malami a makarantar kuma ya zama provost dinta ma'ana ya zama shugaban makarantar kamar yadda na shagaya mana a wurin malaman hadisi in aka ce makaranta Darul Hadith to ana nufin wata cibiya ce ta ilimi yana da wahala ka nemi wani abu a wurin na littafi ko hujja ka rasa mafi ƙaranci sai su ce in ka nemi asalin littafin da ka so baka samu ba sai ka samu wani littafi wanda zai ɗauke maka abin da kake nema to wannan malami ne zaman shi a Darul Hadith sai ta bashi cikakkiyar damar da littattafai nan burjik to sai ya biya haɗa littafan hadisi kaf sai musu fihirasa duk wani hadisi da kake nema a duniya kaf to taho wannan littafin kawai abinda ake so ka riƙe harafin farko misali innamal a'malu binniyat dan ya fara da hamza to sai ka budo kana budowa shikenan sai ka ji ya ce maka hadisin innamal a'malu binniyat wane ne ya ruwaito shi daga kaza yana cikin littafi kaza juz'i na kaza shafi na kaza juz'i na kaza shafi na kaza juz'i na kaza shafi na kaza to shine littafin Tuhfatul Ashraf bi ma'rifatil atraf wato in dai dan a sanar da kai gefe ne ko farko-farkon hadisi to wannan kamar yadda kaga Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyya to kaga shi Mukhtarul Ahadith An-Nabawiyya yana kawo maka hadisan gaba ɗaya ne haka Jami'us Saghir to shi ko wannan gefen ne zai fara kawo maka cewa innamal a'malu binniyat shikenan kana ganin shi sai ya ce maka Bukhari da Muslim da wane 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 su suka ruwaito shi to wannan littafi da shi babban professor hadisi Dr. Bashar Awad Ma'ruf wani babban malami a ƙasar Iraq ya zauna ya mishi takhriji da aiki na musamman shine mujalladi 17 to a cikin wannan littafin da shi malam Mizzi ya zo sai yayi waccan magana yake cewa walam yasma'a minhu, sai dai kuma Abdurrahman dan Aiz bai ji wannan hadisin daga wurin Uqbatu ibnu Amir ba. Wa bainahuma rajulun, lallai dole akwai wani mutum a tsakanin Abdurrahman da Uqbatu dan Amir. Wane ne wannan mutumi? Sai kuma yace zauru musamman, amma kuma ba ambaci sunan shi ba, kowaye ba a sani ba, amma dai akwai wani a wurin. Ko kun fahimta jama'a? Sai malam mashhur yace kaga wannan magana da kaji min ziyafa ɗe ta, asalin shi ma magana ba ta shi bace, Abdurrahman ne ya bada labarin ta daga mahaifin shi Abu Hatim Razi. To kaga littafin Abdurrahman din gashi mujalladi 9 ya ruwaito mafi yawancin ilmomin mahaifin shi ne ya tattara, saboda mahaifin ya je ya gama yo karatu daidai lokacin da yazo zai rubuce ilimin ya tsufa, sai ya zauna da ita lokacin muhaddata ne ya ainihin haddatar da dan waɗannan ilmomin, shine sai dan ya zan ya tattara waɗannan ilmomi. Dan haka kusan duk inda ka ga magana daya biyu Abdurrahman zaka ji ya ce qala abi, babana ya ce kaza, babana ya ce kaza, babana ya ce kaza. Gashi mujalladi 9 al-jarh wa at-ta'dil sunan littafin kenan. To sai shi malam mashhur yace kaga wacce magana da mizi ya fada anan ya ciro ta, sai kuma ya sake cewa wannan magana da ita ce har wa yau shi mizi da yazo cikin wannan littafin nashi tahzibul kamal a cikin mujallad na 17 shafi na 119 yace wa qila bainahuma rajulun, amma fa an ce tsakanin Abdurrahman ibn Aiz da Uqbatu dan Amir akwai wani mutum guda. Ko kun fahimta jama'a? Yanzu kun fahimci asalin maganar? To amma ina so ka natsu cewar da mizai wa qila an ce bai faɗi wanda ya faɗi maganar ba, a can baya ma bai sake faɗin wanda ya faɗi maganar ba, sai dai kawai yana kawo maganar ta gefe-gefe, alama ce da ke nuna shi kanshi kamar yana shakkarta. Ko kun fahimta? To bari ku ji abinda malam mashhur da yazo bayan yanzu ya gama kawo waɗannan maganganu, sai ya ce wal mutatabbi'u li ahwalir rajulaini, wanda duk ke bibiyar halayen waɗannan mutane guda biyu, su ne waɗanne? Da Abdurrahman ibn Aiz da Uqbatu dan Amir malamin nashi. La yastabi'u sama, ba zai nisanta Abdurrahman ya ji daga Uquba ba, in dai kana bibiyar halayensu. Yadda ake bibiyar halayen jama'a shine zaka je ne ko ne ka tsaya tsaf ka karanci tarihin shi a mabambantan wurare. To in dai hadda zaka zauna kai wannan aikin, sai kaga ba wani abu ne mai nisa ba a ce Abdurrahman da kunnan shi ya ji wannan hadisi a wurin Uquba ibn Amir. Ina fata an gane. Sai yace fa Abdurrahman ibn Aiz al-Azdi, kaga dai shi Abdurrahman ibn Aiz al-Azdi qadimul maulid, an dade da haihuwar shi. Wa ja'alahu muslimun fi tabaqatihi, muslim a cikin littafin shi kitabu tabaqat a mujalladi na 1 shafi na 366 lambar tarjuma ta 1974 sai mashhur yake bi tahqiqi, wanda ne tahqiqi ya sanya shi min tabaqatil ula min at-tabi'in min ahli ash-sham, daga cikin malaman da ke tabaqar farko daga cikin ainihin tabi'an kasar sham. Me wannan yake nufi? Duk wanda aka sa shi cikin tabaqar farko cikin tabi'ai, to dan an ce ya ji hadisi a wurin wani sahabi ba za a yi mamaki ba, ma'ana kamar su ne ƴaƴan fayi da za a ce daga cikin manya-manyan tabi'ai. Ko kun fahimta jama'a? To kun ga
na daga cikin amfanin kutubut tabaqat su kuma ke, su kuma kutubut tabaqat galibin ire-iren waɗannan mas'alolin suke ba da inaya a kansu. Kitabut tabaqat na al-imamu hasanal dafaini masu indiya dafaini masu yawa jama'a, malaman hadisi suka rubuta masu yawa, duk su ne nan gasu nan. Tabaqatu tabaqatu tabaqat, menene amfanin waɗannan littattafan su ne in an samu irin wannan? Wato sahabbai sai a karkasa su tabaqa, abinda ake nufi tabaqa shine tsara,
da Hausa nake kokarin ka gane tsara misali yanzu Abu Bakr a shekaru tsara annabi ne sallallahu alaihi wasallam dan shekara nawa ne tsakanin su shekara biyu an fahimta to amma yanzu kaga Aliyu zaka iya cewa tsara annabi ne ta hanyar zamani amma ta hanyar shekaru fa akwai tazara tsakanin su to a zamanance za a fara duban waɗannan malamai suka yi zamani da waɗannan dalibai sai a hada su tabaka daya su manyan malaman sai kaji an ce suna tabakal ula waɗancan ƴan kanana sai kaji an ce suna cikin wannan zamanin amma suna tabaka ta ainihin as-saniya ko as-salisa wannan abin da yake nuna maka shine in an samu rikici irin wannan misali kai a kai a biyu a yaushe kai a biyu sai yace ah ni na gama a biyu ne 1970s kai fa kai a biyu a to yaushe ka gama sai yace shi ya gama 2004 dukkan su daliban a biyu ne ko ba daliban a biyu ba daliban a biyu ne waɗanda suke 70s din nan ko wanda ya 70s din nan zai iya karabba wasu manya-manyan professors da wasu malamai a lokacin waɗanda ya haɗu da su kamar zai iya cewa ya san professor Ango Abdullahi yana malami har ya zo yayi kaza har ya zama shugaba har yayi kaza ko kun fahimta amma yanzu wanda ya gama ABU 2004 me zai kare game da professor Ango Abdullahi ya wato idan kun fahimta haka kaga ashe cewar kai ABU nayi ABU ba nan ne da yanzu ake magana ana son karar da wasu labarai kuma ya danganci wannan zamanin kai a zamanin kuma kana cikin na sama ne ko kana cikin na ƙasa ko kun fahimta jama'a saboda haka kaga irin wannan rikicin ya taso ne daga shin Abdurrahman ibn Aiz ya tabbata ma ya ji hadisi daga Uqbatu dan Amir ko bai ji ba sai wasu suka ce a bai ji ba sai malam mashhur yace amma kai ka natsu Abdurrahman ibn Aiz yana ɗaya daga cikin waɗanda aka daɗe da haihuwarsu zaka zo ka ji karatun zai kai karatu zaka ji an ce ma tun zamanin annabi ma aka haife shi amma kuma ba sahabi bane saboda me an haife shi zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ga annabi ba ko kuma yana dan jariri annabi ya rasu to yanzu irin wannan abu ne mai wahala a ce ya san sahabi kaza ko ya ji hadisi irin sahabi kaza ba abu ne mai wahala ba tunda kaga an haife shi annabi ma yana da rai to kaddara yana jariri annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu akwai sahabban da sun rayu bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi shekara 30 ko sun yi shekara 40 da makamantan haka to kenan yanzu kaga irin wannan yaron ai har ya girma ya haɗu da su da haka yake cewa Abdurrahman dan Aiz din nan ba abu ne mai nisa a ce wai ya sadu da Uqbatu dan Amir ba yace domin Imam Muslim da yazo cikin wannan littafin nashi Kitabut Tabaqat wannan littafi na daga cikin tafan da malam mashhur ya ta hakikin su kusan shekara 20 da wani abu mashhur yanzu yake shekara ta 51 to kaga ni tun suna shekara 20 da wani abu suke wannan aiki tun suna shekara 18 suke rubuce-rubuce waɗannan almajiran na Albani su Ali Hassan su mashhur da sauransu saboda me sun zauna sun karantu tun da wuri tun kafin alfijir ya fito Allah ya taimaka sai ce wa wulida fi hayatin nabi kaji ko an haife shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ku ji wannan magana ta farko magana ta biyu sai ce wa Uqbatu shi kuma Uqba wannan sahabi nazala sham ya zauna kasar sham ya sauka kasar sham ya je ya zauna shi kuma dama wancan Abdurrahman dan Aiz dan kasar sham ne kana ga yadda al'amuran suke haduwa ko sannan wa shahida Sufayn ko Sufayn ya ainihin halarci wannan yaki wanda ainihin akai tare da ainihin wato Aliyu da Muawiya ma'a Muawiya ko haka ne Sufayn ma'a Muawiya amma shi yana goyon bayan Muawiya ne wa tawalla lahu kuma har ya rike wa Muawiya wani bangare na gwamnati wa baqiya hayyan kuma ya zauna ya wanzu da ranshi ila awakhir khilafati muawiya har ƙarshen khalifancin muawiya iz domin kuwa tusiya ya rasu ne sanata 58 hijriya shekara hijira na da 58 ta hijira a ƙarƙashin wannan kaji wannan bayanin keke da keke sai malam yace farrajihu dan haka maganar da take da ƙarfi as-samaa ita ce cewa ya ji wannan hadisi saboda me saboda dalilan da aka gabatar to kaga malaman hadisi shi yasa ake so kana harka hadisi ka natsu don in ba haka ba yanzu idan ba natsuwa kai ba irin wannan shiga lunguna ka gano abin da yake daidai zai yi in kana bajabaja ba zai yi ba dan haka yake maganar da take da ƙarfi ita ce ya ji hadisi وقال البوصيري مالم بوصيري شيكوا بوصيري مي البردا با والبوصيري مالم من حديث يفدي في مصباح الزجاجة اتكل التافيش ميسونا مصباح الزجاجة تاشي سيكا جمالا ياسا قاف واتو ورقة تكدا تتريد ستين دا تقوس الوقت اللي يفد وانا مغانا ربا ابغا وانا التافي با ظاهري كوكما امبغا اما بيجان سيدا بغن دا اكي با كوكما ya dai dogara zuwa ga wanda yake rubutun hannu ne wannan littafi misbahu zujaja misbahu zujaja wato abin da ya faru al-imam ibn majah ya rubuta littafi shi malam busiri sai ya je ya ainihin wato tattaro hadisan da Ibn Majah yake da su ƙari akan sauran littafai kamar Bukhari da Muslim da sauransu asalin wannan littafin malamin ta daku ma sai na garin nan shine ya fara daukar littafin yayin aikin shi muna nan da wannan littafin asalin bugu malamin ta din juz'i 4 bayan malamin ta yayin wannan tahqiqin shine aka samu wani ya zauna ainihin ya sake tattara wannan aiki ya sake ainihin buga shi a cikin wuri guda haka Zawaid ibn Majah ina fata an gane to a cikin wannan littafi Misbahu Zijaja sai yake cewa hadha isnadun sahihun wannan isnadi ne ingantacce amma shi ma sai yace in kana Abdurrahman ibn Aiz sami'a min Uqbata ibn Amir in har ya tabbata Abdurrahman dan Aiz ya ji wannan hadisi daga Uqbatu dan Amir kaga shi ma yayi isharar wannan matsala wa kad qila sai yace domin kuwa an ce inna riwayatahu anhu mursala riwayar Abdurrahman daga Uqba mursala ce wato ba ya ji daga gare shi bane amma kaga shi ma fa cewa wa kad qila ko da yake an ce shi ma ya kawo magana da shakka malam mashhur sai yace to shikenan yanzu ma a kowane hali ne dai wa yashhadu lahu ahadithul bab hadisan da malam zahabi zai kwararo dangane da munana munan hukuncin kisan kai a wannan babi za su kare shaidar wannan hadisin da ake tattaunawa akai wala siyama al-ati musamman hadisin da ke biye da wannan ma wanda zai ce la yazalul mar'u wanda zaka ga lafazin ya kusa daya da wannan da muke tattaunawa malam musuddaman haraman an fahimta jama'a akwai hadisin da shine zai biyo bayan ainihin wato wannan hadisin ina fata an gane la yazalul mar'u kashin shine hadisi na 14 afwan la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman kaga an ka dubi wannan lafazin ya kusa daya da lafazin la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haramin ina fata an gane dan haka yace a kaddara yanzu a ce a kaddara Abdurrahman dan Aiz bai ji wannan hadisin daga Uqbatu dan Amir ba a kaddara haka sai a ce riwaya ta zama mursala kenan bakan to sai a ce wannan na daya daga cikin hadisan da in ka tashi ba za ka ce da'ifi ba sai ka ce fihi ba'af fihi ba'af to da hadisin da aka ce fihi ba'af to idan ya zo ta wata hanyar ko da ita ma za a iya hukunta ta da fihi ba'af to za a iya hada su a karfafi junan su balle wannan hadisin da yazo ta wata hanyar yazo a cikin lafazin Bukhari ne. Saboda haka gaskiya jama'a babu shakka dangane da hukuncin hakim da hukuncin busiri cewa hadisin nan na Abdurrahman dan Aiz daga ainihin Uqbatu dan Amir ni ba na shakka akan ingancin shi. Sai dai a ka'ida ta ilimi idan malamai suka tattauna waɗannan matsalolin kai ma ka zo ka tattauna saboda gaba, saboda kada wani ya dauka kawai ka zo kawai ka inganta ne baka san irin hayaniyar da ta biyo baya ba, a'a kun ji. Amma gaskiya wannan hadisi sahihi, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To jama'a kun faji, Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ke cewa mutum ba zai gushe a cikin farfajiyar addinin shi ba matukar bai taba jika kanshi da jini na haram ba. Bayan da malam ya kawo wannan sai ya fassara hadisin da cewa wa ma'ana malam ya tanadda bidamin haram ay malam yusim minhu shay'a, matukar bai taba tabo jinin haramun ba. An gane wa lam yanalhu minhu shay'un, kuma jinin haram bai taba taba shi ba. Ka annahu, kama annabi na cewa kenan nalathu nadawatu dam, laimar jinin ta taba shi haka ne. Sannan wa balaluhu, da kuma ainihin laima ta jinin, wato balal din da ainihin nadawa ita ce danshi, danshin jini da laimar jini ta taba shi. Kazafin nihaya, haka yazo a cikin littafin An-Nihayatu fi Gharibil Hadith a cikin mujalladi na 5 a shafi na 38. Wannan littafi shine kamus mafi girma na malaman hadisi jama'a, tare da cewa malaman hadisi suna da kamusoshi da yawa. Sai kuka duba nan duk su ne ga sunan muna da su a makarantar nan. Malamai suna kokari in Annabi ya faɗi wata kalma sallallahu alaihi wasallama ayi kokarin fassara ta daidai, to sai suka zauna suka tsara yadda dictionary za su kasance na hadisi. Malamai sun rubuta da yawa, kaga nan yanzu hannuna ya kai kan Gharibul Hadith na al-Imam Ibn Qutayba ad-Dinawi. Wannan littafin kamus ne na hadisi, duk ga sunan burjik malamai sun rubuta, ba su da iyaka sai abin da hannun kai kai kai. Ina fata an gane din nan Gharibul Hadith ne. Kaga wannan al-Mujarrad fi Gharibul Hadith gashi nan Ibn al-Labban, gashi al-Gharibul Musannaf الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام غريب الحديث الإمام أبو إسحاق الحربي غاشي تودت الشمس شيني وانا يزويتي النهاية في غريب الحديث يتي قط واتو أنقلي شيما دم على ميزكة تاي سيزكة تي دا ثورة سيدا سكة مش استدراك عشينا سيدا سكة تي أكو أبو بند كي ما سكة كوب تشيمك الله نيكوه هو الأول والآخر ba wanda ya sai cewa ilimi kat ya gama kurewa. Ina fata an gane. To idan ka ga wata kalma a hadisi idan har ta zo da sabanin abin da aka saba jinta a larabci ga magari, to sai a koma littattafai irin waɗannan, wato waɗannan dictionaries ne, special dictionaries ne, littattafai ne na musamman da aka rubuta su, suna aikin fassara kalmomin hadisi ne. Allah madaukakin sarki ya jika malamin musulunci. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا, جماعة كركو كوما كزما كافري بايانا, يضرب بعضكم رقاب بعض ساشم كنا دوكا ويان ساشي وكافر تجوننكو سننكما ونن كافر چي يكيزوا غياك ياك يكيزوا غكسا جونا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأيغا قد يأحكا dan aka bari ku ji jama'a, duk sanda fitina ta faru a tsakanin musulmi kaji an fara kafirtar da juna, kaji an fara halatta jinin juna, to abin da yafi zaman lafiya gare ka kai ka zara kanka kar ka shiga. Dan haka daga cikin sahabbai lokacin da al'amura suka kai irin wannan yanayin sai aka samu da yawa sai suka janye jikinsu, ba sa cewa komai, duk wanda yazo ya sallama da su za su fito ya gama musu campaign, ya gama musu campaign, ya gama musu campaign, duk abin da zai faɗa sai su yi mishi addu'a, to Allah ya datar da mu ga abin da yake daidai, sai su koma cikin gidansu. Daga ciki akwai Abdullahi dan Umar, daga ciki akwai Sa'ad ibn Abi Waqqas, ba su shiga rikicin kowa ba, wannan shine yafi zaman lafiya domin gashi annabi yana cewa kar ku zan kafirai to shin kenan yanzu yaƙar juna kafirci ne na'am kafirci ne amma ba kafircin da ya kai a kafirtar da musulmi kafircin da za a ce ya fita daga addinin musulunci ba wato ni'ima ce Allah ya muku da ya hada kanku sai kuma kuka koma kuna kafirce junanku wato kuna tarwatsa kanku kuna tarwatsa wannan ni'ima shine kafirci dan haka ma'anar kafirci ta gaskiya anan shine butulci wato butulci ne ga ni'imar Allah domin haduwar kanku ni'ima ce to lokacin da zai zama kuna ainihin wato yakar junanku kuna kafirta junanku to kun butulce wannan ainihin ni'ima ta Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka malai yace rawahu al-bukhari fi kitab al-ilm al-imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisi a cikin kitab al-ilm باب الانصات للعلماء باب da ke bayani akan saurarawa malamai idan malamai na wa'azi sai a saurara musu a mujalladi na dai shafi na 217 lamba hadisi ta 121 wa muslimun fi kitabul iman al-imam muslim ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin kitabul iman babu bayani ma'ana qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama Imam Muslim ya kulla babu dan ya fassara wannan magana ta Annabi dake cewa la tarji'u ba'di kuffara kar ku koma ku zan kafirai bayana alamba ta 65 min hadisi Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu a cikin riwaya hadisin Jarir dan Abdullah al-Bajali Allah madaukakin sarki ya kara mushi yarda dan haka jama'a kun ji wannan Annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi amfani da kalmomi masu nauyi so da dama in abu yazo na gargadi ne kama irin nan yanzu cewa kar ku koma ku zan kafirai a bayana sai wani hankalin shi ya dagu menene kafirci a ce ku koma kuna yakar junanku har kuna saran wuyan juna to fadin haka zai ainihin wato nauyace ka a zuci ka ga cewa ashe abin nan kafirci ne eto ba za ka yi shi ina fata an gane wa qala bashir ibn muhajir sannan bashir dan muhajir yace an ibn buraida daga ibn buraida an abihi ya karbo daga mahaifin shi buraida kaga riwaya tabi'i daga tabi'i daga sahabi annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama qala manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace laqatl mu'minin a'zamu inda allah min zawal ad-dunya kashe mu'mini yafi girma a wurin allah fiye da gushewar duniya wato duniya kaf ta gushe to yafi sauki a wurin Allah madaukakin sarki fiye da a ce ran mumini kwaya daya an kashe shi abinda wannan yake nufi kenan ran mumini kwaya daya a wurin Allah yafi duniya kaf da abin da ke cikin ta in ka cire muminai an gane jama'a wannan hadisi ga sha kasa mala yace hadal hadith fi nuskhati a ba'da al hadith al ati a cikin nuskoki wato kofin hannu na littafin kaba'ir akwai kofin da yawa alama da a da ba sai yace to wannan hadisin a cikin nuskar da yawa alama da a shine ainihin wato yazo bayan wannan hadisin da zamu zo mu karanta akwai wani hadisi da zamu zo mu karanta amma a cikin wannan nuskar da malam ya mai da ita madogara to shi wannan ainihin hadisin shi ya fara zuwa hadisin da ke cewa awwalu ma yuqda bainan nasi wa hadha al hadith akhrajahu an nasa'i wannan hadisi da annabi yake cewa kisan mumini kwaya daya ya fi girman muni a wurin Allah fiye da gushewar duniya wato gushewar duniya ba gaira ba sabab abu ne mai muni a wurin Allah to amma gushewar mumini ya fi tsananin muni a wurin Allah al-imam an-nasa'i ya ruwaito wannan hadisi fi kitab tahrim ad-dam a cikin littafin da ke tabbatar da haramcin zubar da jinin mumini babu ta'zim ad-dam wato ababin da ke nuna girman ainihin wato jinin mumini a mujalladi na 7 shafi na 83 da shafi na 84 wa qiyamu sunna da kuma wa qiyamu sunna da kuma al-imam qiyamu sunna at-taymi fi at-targhib a cikin littafin at-targhib ba at-targhib wa at-tarhib wannan wani malami ne a mujalladi na 1 shafi na 942 lamba hadisi ta 2297 wa ibn adiyyin fil kamil da al-imam ibn adiyyin a cikin littafin shi al-kamil a mujalladi na 2 shafi na 454 wa min tariqihi al-bayhaqi fi sha'b haka nan ta hanyar shi wannan malami ibnu adiyyin الإمام البيهقي يروي عن حديثي أتكلم تافي شمي سونا شعب الإيمان أمجلد إنه إشافي نتري أكد أربعين دبير ألمبا تدبو بير دتري أكد أربعين دبيو والضياء المقدسي دا الإمام الضياء المقدسي في المختارة أتكلم تافي المختارة كما في المقاصد الحسنة كما يدوزو أتكلم تافي المقاصد الحسنة أظاهري مشهور سنده هجة أكو ونن حديثين أظاهري هنش بيكي لتافن الضياء المقدسي سبب أن لتافن بغبايني أكبغاش هنا نمنا دي شيء أما كرانت أن مجلد يقومني تقاضى أولنا نوكا تيديكي وحكا الضياء المقدسي ما ياروي توشي سيتي كما يدزو لتافن مقاصد الحسنة شافي نتلي أكد أربعين من حديث بريدة ياروي توشي تهني حديث بريدة sayace walahu shahidun isnaduhu hasan wannan hadisin akwai wani hadisi wanda yake zai sheda shi wanda ainihin wato isnadin shi wannan hadisin kyakkyawa ne kama fi targhibi kama yadda yazo a cikin littafin targhibi wa tarhib na al-imam al-munziri a mujalladi na 4 shafi na 72 min hadisi al-bara ibn azib shi wannan hadisi bara dan azib ya ruwaito shi yanzu abinda ake ce maka an gama bayyana maka hadisin nan da muka karanta ana maka bayani dangane da wani hadisin ne wanda zai karfafa wannan din shi kuma ta hanyar bara'u dan azib ne inda ibn majah ya fitar da shi a lamba ta 2619 wal bayhaqi da al-imam al-bayhaqi a lamba ta ainihin wato fi sha'ab a cikin sha'abul iman a bayhaqi a lamba ta 2343 da kuma lamba ta 2344 da lamba ta 5345 ina fata an gane littafin shu'abul iman shi ma ga yaccan muna da shi malam gashi nan bayan ka zaro kwa da littafi ne wajen mujalladi 12 a gashi can dai karshe an fahimta shine littafin shu'abul iman wato hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ke cewa imani yana da rassa guda kaza 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 shine al-imam al-bayhaqi yabi wadannan rassa na imani gaba daya sai tattaro su kaga ga sunan littafin al-jami'u li sha'abil iman wato matattaran rassan imani idan ka zo kaza reshe ne na imani sai ta kawo hadisan da ke tabbatar da wannan magana gashi nan wannan littafin ya dade shi ma ba a buga shi a duniya ba sai daga baya bayan nan suka ainihin buga shi bai wuce kamar shekara 10 ba Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. To jama'a kun ji wa akhar sannan akwai wani hadisin kuma daban kaga yanzu hadisi na biyu kenan ake kokarin kawo wanda zai shaida wancan da muka karanta. Min hadisi Abdullah ibn Amr wanda Abdullah dan Amr ya ruwaito dan Nasa'i yana nan al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a mujalladi na 7 shafi na 76 zuwa da 7. Wa Tirmidhi a mujalladi na 1 shafi na 395 وفي علله الكبير هكذا الترمذي يفتد وانا حديثا اتكل لتافيش العلل الكبير ايمي واتو مجل لمبا تا داري اكودا تسعين دبيو وابن ابي حاتم دا الامام ابن ابي حاتم في العلل اتكين علل لمبا تدبو بيو دا داري بكوي دا سبعين دبير ناسا وكي اي علل دبان جرغ والتعديل دبان علل ما ابن ابي حاتم شيكما ودا ايني سنتمي ويتاغيش agaish ilal na al-imam ibnu abi hatim gashi nan guda daya ne gashi akai shi sintimin duk wadannan littafai fa malaman ahlus sunna sun rubuta su ne daga shekara 1200 zuwa yau kuma sun rubuta su ne don daliban ilimi da malamai su aje duk wata hayaniya zauna fi karatun su dan bahaushe yace ba a gudu da su sadu waiwai ba zai yi tarumul izza thumma tanamu layla an fahimta ka kwana hayaniya ka wuni hayaniya da making noise kuma ka zo zaka yi jawabi ba zai yiwu na sunan duk kai da ni suke jira su wadanda suka rubuta su tuni sun koma ga Allah fiye da shekara 1000 kaga kenan ba sun rubuta dan kansu bane an fahimta gama to ibnu abi hatim ya fitar da shi a cikin wannan littafi al-ilal a lamba ta 2775 وابن ابي عاصم في الديات ده الامام ابن ابي عاصم اتكلم لتافين شي الديات على باب 11 زوا 12 وابي نعيم ده الامام ابو نعيم في الحليه cikin littafin Hilyatul Awliya mujalladi na 7 shafi na 270 wal Baihaqi Baihaqi ya ruwaito wannan hadisi fi Sunan al-Kubra a cikin As-Sunan al-Kubra a mujalladi na 8 shafi na 122 zuwa 23 wal Khatib da al-Khatib al-Baghdadi fi Tarikh Baghdad a cikin littafin Tarikh Baghdad mujalladi na 5 shafi na 296 zuwa 297 marfu'an wa mawqufan ya ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kuma ruwaito shi daga ainihin wato sahabi Abdullah dan Amr wa rajjaha Tirmidhi al-mawquf Tirmidhi ya karkata akan cewa mawquf din shine abin da yake daidai shi kuma littafin Tarikh Baghdad ka ganshi na wanda hannuna ke iya kaiwa ne latinan da na aje su fa nake iya abin nan kaka dauka wata karama ce yawa saboda ni na dora su akan kantar saboda haka duk wanda na dora kuma kwakwalwa ta takan yi recording ina na aje shi ina fata an gane eh to ka ganshi tarihu madinati salam haka ake buga shi tarihu madinati salam asalin sunan Baghdad kenan madinatu salam ina fata an gane wannan littafi a cikin shi ainihin Khatib al-Baghdadi ya ruwaito shi aiki ne dai ja jama'a wadannan tafai kamar yadda nake ga mana ba ina tsorata mun bane jama'a tashi za a yi in dai wani guda ɗaya zai iya karantawa to kai ma guda ɗaya rubuta to kai ma guda ɗaya ya kamata ka tashi ka dage kai aiki an fahimta jama'a wa azahu al-Munziri al-Imam al-Munziri a cikin littafin at-Targhib wa at-Tarhib ya danganta wannan hadisi ila muslimin ya danganta hadisin nan zuwa ga muslim an gane jama'a na'am wa huwa khata'un kuskure ne danganta wannan hadisin cewa muslim ya fitar da shi kuskure ne sai malam yace qalladahu fihi al-munawi malam abdurrauf al-munawi wanda ya sharhin jami'us sagir sai ya bi munziri akan haka thumma al-qardawi sannan sai qardawi fil halal wal haram a cikin littafin al-halal wal haram qala an-naji fi ujalatil imla
ya al-imam an-naji ya fadi shi kuma a cikin littafin ujala wannan littafin na da sai ni za ta ko shi wato abin da ya faru jama'a
malam Abdul Azim al-Munziri Allah ya gafarta mishi ya taba samun kanshi ne wata tafiya babban malamin hadisi da ya tafiya sai ya je sai ya makale a garin da yaje ka san ta kan faru haka kai makale an haka ce makale ba dalilan ta na da yawa ko dai ka tafi wanda ka je nema baka samu ba kuma dama ka tafi ne ya dinka ma rigar sallah baka kudin mota to mutum da baya nan ka ka makale baka san kowa a gari yana faruwa ko makalewa ce na daga cikin makalewa ka je gari ya barke da rikici dole ka zauna a daki duk makalewa ce na daga cikin shi ne abinda ka je nema baka samu ba a ce ka zauna ka jira to mun gure ya tafiya sai ya makale a inda ya tafi to ne yake malami ne sai ya zauna da ka sai ya rubuta littafin at-Targhib wa at-Tarhib gashi nan mujalladi 4 to da ya gama rubutawa karshen littafin sai ya kawo hamzarin shi yace to me karatu sai a karba da hakuri yace na farko tukuna mutum ne ya tafiya ya makale a inda yaje yace ka ga yana cikin tashin hankali na biyu gashi dattijo ne da mata da yaya kullun yana tunanin wani hali suke ciki sannan zamani ne na da ba waya ba email ba wata hanya da zai samu labarin mutanen gida yace saboda haka wasu abubuwan ya rubuta su da kuskure yace to an gani dan an riga an san darajar shi babban malami ne kar a zo a ga wasu irin kurakurai to ana nan sai wani malami mai suna al-Imam al-Allamatu Naji malamin su Ibn Hajar ne sai ya zauna domin gyaran waɗannan kurakurai kaga wannan littafi da ya wannan aikin gyara a cikin ainihin wajen mujalladi 5 ya gyara ya sa mishi ajalatul imla almutayassara min at-taznib ala ma waqa'a lil hafiz al-Munziri min al-wahm wa ghayrihi fi kitabihi at-targhib wa at-tarhib kaga littafi Allahu akbar wannan littafin a wannan zamanin kaf dinmu mun fara jin sunan shi ne a wurin malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana fadin wannan littafi amma shi ma yana daukowa ne daga rubutun hannu na wannan littafi an fahimta jama'a sai yana yana addu'a yana cewa Allah ya sa a samu wani zakakurin matashi ya zauna ya gyara littafin nan a buga shi yace domin littafin yana da fa'ida kwarai da gaske ikon Allah ba a buga wannan littafi ya bayyana a duniya ba sai bayan Malam Nasiruddin Al-Albani ya rasu to amma ga littafin an buga shi har bugu biyu aka yi mishi duk suna nan muna da su a makarantar nan wannan littafin gyare-gyare ne da takhriji na ainihin wato kurakuran da munziriye a cikin littafin targhib wa tarhib dan haka in kana da targhib wa tarhib kana bukatar ka samu wannan littafi an fahimta to shi ne sai malam yake cewa qala an-najisi ajalat al-imla' al-mutayassira al-imam an-naji ya fara cikin littafin shi ajala a mujalladi na biyar shafi na 100 na 1067 yace hadhihi al-lafza wannan lafazi mukhama an saka ta ne bila taraddudin ba tare da shakka ba ai zikir muslim ambatan cewa muslim ya fitar da wannan hadisin yace wannan lafazin saka shi akai a wurin nan asali babu shi an fahimta jama'a wayata'ayyanu hadfuha yace dan haka ya zama wajibi a share ta kaji authority ne su malamai ne wadanda authority ne suna magana ne da command yace wannan kalmar cewa muslim ma ya ruwaito wannan hadisin yace wannan kalma ba wai kuskure bane da gangan aka saka ta yace dan haka wajibi ne a cire ta falaysa alhadith fi muslim bila khilaf yace ba wani sabani wannan hadisi baya cikin muslim wa ina huwa fihi in kuma kace na cikin shi ina yake kalla bal hada wa ashbahuhu min tughyan alqalam yace ba inda za a samu wannan hadisin a cikin muslim yace domin wannan kuskuren da shi da makamantan shi na daga cikin zarbabin alkalami alkalami ne ya zarbabi kawai ya je ya rubuta haka aw min zuhul alfikr ko kuma ainihin wato tunani ne ya ainihin wato kauce a lokacin da za a rubuta shi wal kamal mutlaq lillahi ta'ala cikakkiyar cika to ta Allah ce jama'a kun je da malamai suke wa malamai in sun yi kuskure idan malami ya kuskure ba a zage shi kuma ba a karban kuskuren muna ta faɗa muku haka ake yi idan ka ce yanzu girman wani a ce yayi kuskure to ka bata kai ai ba annabi bane ba mala'ika bane kai kuma idan ka ce to wani tunda yayi kuskure gobe duk abin da ya faɗa ba ruwan mu da shi tunda jiya yayi kuskure kai ma ka zama mashirmanci kaga da ya gama kawo magana cewa muslimi ya fitar da wannan hadisin wannan maganar ba daidai bace sam yace dole ne ma a cire wannan kalmar amma da ya gama magana gaskiya sai ya ce wannan ba wani abu bane alkalami ne ya zarbabi ko kuma tunani ne yana can wani wurin hannu na rubuta wani abu kun san yana faruwa yace to sakamakon haka kuskure ne daga wanda ya wannan kuma dama cika wanda babu kuskure sai Allah kadai yake da ita sai shi malam mashhur sai yace wa wafaqahu shaykhun al-albani malamin Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi ma sai ya dace da Allamatul Naji fi ghayatul maram a cikin littafin shi ghayatul maram a lamba ta 437 littafin ghayatul maram shi kuma ghayatul maram fi takhrij ahadith al-halal wal-haram ina fata an gane wannan littafi asalin tarihin shi shine lokacin da aka samu wasu Amerikawa suka yi ta musulunta yau kamar shekaru 40 da suka gabata sai aka ce to ana buƙatar a rubuta wani littafi wanda zai bayyana wa Amerikawa hukuncen musulunci amma daidai da yadda America take da daidai da yadda ainihin wato tsare-tsaren su yake shine sai aka ce to wanda ya dace wannan aiki shine Yusuf al-Qardawi ya rubuta wannan littafi al-halal wal-haram halal da haram da ya rubuta littafin sai ya buƙaci shi Yusuf al-Qardawi ya buƙaci cewa to shi fatin da ba malamin hadisi bane ya kuma yawaita kawo hadisai a cikin wannan littafi to Albani tunda malamin hadisi ne ya dauki wannan littafi ya bayyana wa musulmi matsayin hadisan da ke ciki shine Albani ya dauki alƙalamin shi ya rubuta ghayatul maram fi takhrij ahadithil halal wal haram. To kaga Qardawi ma ba kuma ta ba mashhur ya ce yayi wancan kuskure ko, to shine mashhur yake cewa to Albani ma yayi wannan gyaran a cikin wannan littafin. An fahimta jama'a a lamba ta 437 da kuma wasahihu targhib, da kuma cikin wasahihi targhib wa tarhib, da kuma a cikin littafin sahihu targhib wa tarhib a cikin mujalladi na 2 shafi na 629 wa hakama ala hadisi Buraida wa Abdullah ibn Amr bi sihha. Nasiruddin al-Albani ya hukunta hadisin Abdullah dan Bu'ako, hadisin Buraida da Abdullah dan Amr, yace duk ingantattu ne. Shine da asalin hadisin da muka karanta da kuma hadisi ɗaya daga cikin hadisan da mashhur yayi istishhadi da su. Sai yace walam ya'zihi lil-muslimin al-muzzi fi tuhfa, muzzi a cikin littafin tuhfa din can da muka yi bayani a dazu bai danganta wannan hadisi ga muslim ba. To akan yi hujja da wancan aiki na muzzi kamar yadda na gaya mana, saboda me? Saboda aiki ne muzzi ya shi a cikin kwanciyar hankali, kamar yadda kun ga littafan nan jama'a. In Allah ya raya mu shine fa za mu ci moriyar su a cikin kwanciyar hankali, amma yanzu duk ba a shirye suke ba. Amma in Allah ya raya mu nan da shekara 2 shekara 3 kowane littafi ya zauna a inda ya kamata ya zauna, to a lokacin ne fa za a ci moriyar su da kyau jama'a. Don za ka yi mamaki a makarantar nan muna da irin haka waɗannan littafan, ba za su gaza ninkin biyar haka ba. To kaga a yanzu da ba a shirye suke ba, ba za a iya cin moriyar su ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, ɗaliban makarantar yanzu ne ake ƙoƙarin karantar da su. Yana daga cikin hikimar da kaga nake miƙewa nake ɗaukowa, domin banda rubutu da za a zo ai a jikin kantocin su san ina littattafan suke. Ina fata an gane. To al-allamatul muzzi a wannan lokaci ga littattafai a darul hadith al-ashrafiyya tsaf, duk wani hadisi da aka ce yana wuri kaza sai ya gama bincikewa tsaf, in ya same shi sai ya ce a duba wuri kaza wuri kaza wuri kaza. To duk hadisin da muzzi bai kawo inda yake a wani littafi ba, sai ka ji malamai sun ce har muzzi ma bai ce akwai hadisin a muslim ba. Kaga an maida wannan magana ta zama hujja. Shine yace gashi muzzi ma a cikin littafin shi Tuhfatul Ashraf a cikin mujalladi na 6 shafi na 279 da 364 lamba ta 8605 da lamba ta 8887 bai danganta wannan hadisin ga muslim ba, kuma an kawo wannan, ya kawo wannan hadisin amma bai ce muslim ya ruwaito shi ba. Wala ibn al-Asir, haka nan al-Imam ibn al-Asir shi ma bai danganta wannan hadisin a sahihu ga sahihu muslim ba, fi jami'il usul, a cikin littafin jami'il usul. Littafin jami'il usul gashi can in ka daga kanka akanta ta baya daga can inda zaka ganshi ja da fari, gashi nan littafi ne mujalladi wajen 13. Ina fata an gane. Shine littafin jami'il usul. To hatta a cikin wannan littafin a mujalladi na 10 shafi na 208 lamba ta 7720 Ibn al-Asir ya kawo wannan hadisin, amma shi ma bai ce muslim ya fitar da shi ba. Wanzur nasbar raya, malai yace ka duba littafin nasbar raya a cikin mujalladi na 4 shafi na 326. Littafin nasbar raya shi kuma gashi nan mujalladi 4 ne, littafin al-hafiz ainihin wato az-zaylai.
Wani malami ne buzu mutumin kasar Somalia yayin shi a gari aikin fa ba zai kare ba ka gan shi.
Nasbur raya fi takhrij ahadithi ar-rafi' al-kabir, ahadith al-hidaya afwan, ahadith al-hidaya. Wannan hadisai ne yake kawo, yana ce maka wane ya fitar da shi, wane ya fitar, wane ya inganta, wane ya inganta, wane ya inganta. Ina fata an gane. Haka mujalladi 4 ne. Allah madaukakin sarki ya gafarta waɗannan malamai. Jama'a ayi hakuri, za a ji daga wa'azi kuma an buge ga takharijin hadisai, saboda hadisan da za a yi wa'azin ne da su dole sai an tsaya an tabbatar da sun inganta ko ba su inganta ba. Ba kawai ayi ta watso wa'azi ba ranar lahira a je a ci duka da mai wa'azin da wanda ake wa'azin. Ina fata an gane. saboda haka wannan hadisi ya inganta da annabi yake cewa la qatlu mu'minin a'zamu inda Allah min zawalid dunya, kashe mumini yafi girman muni a wurin Allah fiye da munin bushewar duniya. An fahimta jama'a? Wa qala alayhi salatu wassalam, har yayin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusaddaman harama, mutum ba zai gushe ba a cikin farfajiyar addinin shi matakar bai tabo jini na haramun ba, matakar baka taba jini na haramun ba to kana nan a cikin farfajiyar musulunci. Ina fata an gane shin ko wannan hadisin yana nuna kenan wanda duk ya kashe ainihin wato jini na haramun ya kafirta? A zahiri kamar haka hadisin ke nunawa, amma ba haka yake hukuntawa ba, yana tsoratarwa ne dan ya nuna maka munin kashe ainihin wato ran da yake haramun ne, to munin ya kai ya iya fitar da kai daga da'ira ta musulunci. Allah ya kiyaye. Sai malamin ya ce lafzul Bukhari, wannan lafazin da kabi lafazin Bukhari ne, gashi a kasa malamin ya ce rawahul Bukhari fi kitabid diyat, al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin ainihin wato littafin shi sahihul Bukhari a cikin kitabud diyat, babu qaulin Allah ta'ala, babin da Allah madaukakin sarki ke cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Mun karanta wannan aya a baya an fassara ta a mujalladi na 12 shafi na 187 lamba ta 6862 min hadisi ibn Umar radiyallahu anhuma, ya ruwaito wannan daga hadisin Abdullah dan Umar Allah madaukakin sarki ya tsara musu yarda. Na fata an gane jama'a, kuna jin lafuzan annabi sallallahu alaihi wa sallama da annabi yake fadin matsayin kisan kai na haram, da matsayin kisan kai na zalunci, da matsayin taba jini wanda yake na haramun. Waɗanda suke da annabin da yayi wannan magana jama'a su ne a yau aka fassara su da cewa sun fi kowa ta'addanci. Me yasa? Saboda dokin mai baki ya fi gudu. An fahimci wannan da kyau jama'a? To wajibi ne kenan musulmi su zama suna fitowa suna magana a madadin musulunci. Yaya musulunci yake? To abin da ya faru gaskiya saboda Allah na daga cikin matsalolin da suka shafi suka samu musulunci a wannan zamani, waɗanda ake sa rai su magana su ne malamai. Galibin malaman ba su da wayewar kan yadda ya za su yi magana a rediyo ko a jarida ko a internet ko makamantan haka. Ɗaya kenan. Na biyu, waɗanda su kuma suke da wayewar kan da za su yi wannan, ɗan boko ne, su kuma ba su da abin da za su faɗa. Da haka duk sanda kuka je kuka tura wani ɗan boko saboda yana jin turanci ya magana a madadin musulunci, sai ku ga ya je ya kwariɓa wata magana wanda sai ku gwammace ina ma da bai yi ba. A ƙarƙashin wannan jama'a kidan kamar yadda Shehu Dan Fodiyo yake faɗi a cikin littafin shi mai suna Nuruz Zaman, wajibi ne ko kuma najmul ikhwan wajibi ne a kowane zamani a yi ƙoƙarin samarwa da musulunci malamai waɗanda suka dace da shi. Musulunci yana ƙarancin irin waɗannan malaman a yanzu. Kuma wajibi ne musulmi su tashi wajen yin wannan aikin, ba dan komai ba, saboda ba daidai ba ne a ce addinin da yake da kalmomi irin waɗannan da ke tsoratarwa game da kisan kai a waye gari yau wannan addinin ana ganin shi ya fi kowa zubar da jini. An fahimta jama'a? Wannan fadi ya faru ne sakamakon me? Ba a yada addinin a yadda ya kamata. Yanzu duk waɗannan maganganun da muke da waɗannan hadisan da muke karanta daga Larabci ne muke karanta zuwa Turanci, a yanzu zuwa Hausa. Yanzu da wannan karatun za a samu a shiga cikin Jami'ar Ahmadu Bello ko Polytechnic ko FCE a yi shi da Turanci, ɗan jaridu ɗaya biyu uku su zo, to bayan kwana biyu sai ka fara jin labarin karatun a America. Bayan kwana biyu sai ka fara ji duniya tana ɗauka. Amma duk galibin abubuwan da suke faruwa suna faruwa ne nan da Hausa ne muke. Yanzu duk wanda baya jin Hausa ko da yana jiyo ana magana bai san me ake cewa ba. A daidai lokacin kuma da ya bude tashar rediyo ko jarida ko internet sai ga ana cewa musulmi ɗan ta'adda ne. yau shekara 13 ko 14 da suka wuce jama'a a garin Port Harcourt a cikin jihar Rivers na dauki driver dan taxi muna tafiya sai dube ni sai wata kalma sai ce kai dan arewa ne sai na ce mishi eh sai ce a shi fa ba ya jin Hausa iya kalmar da ya rike kenan wani dan uwan su ne da ya dawo daga arewa yake cewa ɗan arewa suna da kabilanci duk inda kaga dan arewa ka ce mishi kai dan arewa ne wai zai ji dadi shine sai muka ci gaba da magana sai nace mishi a baka jin Hausa kai baka taba zuwa arewa bane yace bai taba zuwa ba kuma daga nan Port Harcourt ma bai san hanyar da za a ba a je arewa ba kuma baya fatan ya je nace mishi me yasa yace pastocin mu a churches din mu suna yi mana wa'azi cewa a arewa ana yada magana cewa if you kill you will go to heaven in kai kisan kai baka shiga aljanna yace pastocin su ne suke gaya musu ina sai nace mishi amma gaskiyar lamari wannan magana da pastocin suke gaya muku ba daidai bace yace ya zan ce ba daidai bace pastor zai ƙarya ne nace ba lallai pastor ya ƙarya ba amma ta iya yiwa source inda labarin ya zo mai akwai kuskure shi kuma sai ya dauka haka ne kamar yadda kai ma ka dauka ba zai ƙarya amma kuskure yana iya faruwa to wannan shi ya ja bayan ya kai ni ya aje ni muka yi mahada akan cewa zai dawo kashe gari mu zo mu tattauna azo muka tattauna lokaci zuwa lokaci lokaci har yaje kawo wani mai gidan shi kafin dai wani lokaci sai gashi ya dawo yana cewa yana sha'awar addinin musulunci to abinda nake so in ga ya mana shine mun samu kanmu ne a cikin musuluncin nan galibin mu jama'a ta hanyar mun gaje shi abinda baka tambaye kanka wannan addinin da wanda ya haife ka ba musulmi bane me kake tunani zaka iya tashi ka neme shi haka san shi ka tashi kai mishi hidima galibi wato ina son nuna abin da yasa addinin ba shi da kima shine mun tashi ne a matsayin kai abin gado ne kayan gado ba su da daraja ba a gani saboda baka san wahalar da aka yi ko kun gane jama'a amma akwai wani medical doctor Allah ya mishi rasuwa a garin Ikom a jihar Cross Rivers a wancan lokaci da Allah ya hada mu da shi ga Hausawa sun dade a garin Ikom a cikin jihar Cross Rivers a wancan lokaci amma babu masallaci a kofar shaguna suke sallah ana nan sai wannan doctor asalin shi mutumin jihar Benue ne dan kabilar Idoma sai ya karɓi addinin musulunci sai ya ce ya za a yi a ce gaba muna musulmi amma ba mu da masallaci sai suka ce to ya za a samu masallaci ya ce a kama gida haya mana a biya kudin shekara biyu a mayar da falon ya zama masallaci tunda ba yawa ne da mu ba dakunan gidan kuma su zama azuzuwa a rinka koya wa ƴaƴan mu addinin musulunci ku duba yayin musulunci amma yayin yake da tunani amma waɗannan an haife su a cikin addinin suna ganin wannan na sai da goro in ya dan shimfida da duma shi nan Allahu Akbar eh Allah ya karba kawai shikenan amma inda zai sai da goro fa zai iya biyan kudin haya inda zai kasa naman shi zai biya kudin haya inda zai biya kudin haya ko kun fahimci magana da nake cewa jama'a wato na daga cikin dalilan da suka taimaka mana wajen rauni addini ne mai daraja aka haife mu a cikin shi sai mu ba mu ganin darajar shi dan haka wani in ya shiga addinin sai kaga yana kula da shi yana gane kamar yadda sayyidina Umar yace la ya'riful islam man la ya'riful jahiliyya wanda bai san jahiliya ba bai san musulunci ba saboda haka jama'ar musulmi kun ga wannan addini na daga cikin matakin farko na wannan transformation da za a iya cewa yanzu wato gyara ne ake kokarin ayi shine ƴaƴan musulmi akwai buƙatar a rinka tara su ana nuna musu muhimmanci da darajar da suka samu kansu saboda an haife su a cikin musulunci wanda tukuici za su yi wa addini wacce gudunmawa za su yi wa addini wannan taimako za su yi wa addini an fahimta jama'a amma wallahi jama'a so da dama sai ka je ka ga waɗanda suke shiga addinin daga baya suna kama addinin gadangadan har sai ka ga musamman dangin mu Hausawa su ne musu ainihin shigantaka ana cewa ai fa ban tuba ne eh wani in ga ganshi yana kazar-kazar lokacin sallah ya tashi ya ce ai fa ban tuba ne mun dare muna yin wannan sallah kai kazo yanzu kwanan nan baka matsa mana da Allah a tashi sallah da wuri mun dade Allah tallahi kuskure ne jama'a, wannan addini dole ne a mutunta shi kuma dole ne a yi mishi hidima. Yanzu kuka dauki manya-manyan waɗanda ke taimakawa addinin nan wajen yada shi ta hanyar rubuce-rubuce da turanci da wa'azin shi da turanci, waɗanda suka shiga addinin daga baya ne fa. Dubi Professor Bilal Phillips. Professor Bilal Phillips a lokacin da ya musulunta jama'a ko alifin ba'un bai iya ba, aka dauke shi aka bashi admission Saudiya, aka je aka jefa shi Jami'atul Islamiya, ba zai iya ba, aka je aka sa shi part 1 wato 100 level, ba zai iya ba. Yace sai aka koma da shi Shu'ba. Shu'ba din nan kamar kace makarantar Islamiya ce kawai shekara daya. Akwai a maka hadha kalbun, hadhihi sabura, hadha tabashir, hadha kaza, hadha kaza. Amma da ike da gaske ike, yace a lokacin yana jin aiki ne a kan shi babba, don ya zo ya wakilci yankin kasarsu ne na Caribbean. Caribbean ne shi, wato Amerikawa ne irin na can gefe baka fata da sauran waɗanda za ka iya cewa tarkacen bayi da sauransu ɗin da aka warwatsa su. Yace a lokacin yana jin cewa shi fa yanzu aiki ne a kan shi ya iya wannan addini, ya koma ya koya wa mutanen shi. Jama'a, yau a makarantar nan ina karantar da ƴaƴanmu da muka dauka JS1, SS1 da sauransu Islamic Studies. Littafin Bilal Phillips da ya rubuta with international standard on Islamic Studies shi ne nake karantar da su, saboda shi ne littafi mafi inganci kaf a iyakacin binciken da na karaɗa na yi, wanda aka rubuta da turanci littafi na Islamic Studies. Juzi'i hudu ne, suna sayar da shi kusan 17,000. Amma ya zani shi ne littafi mafi inganci wanda ya karantar da aqida ta gani, fiqhi na gani, ingantaccen tauhidi, ingantattun hadisai, komai sai ya tsaya ya sa shi amma da harshen turanci. Islamic Studies 4 volumes. Abinda nake cewa, dubi Khalid Yasin. Khalid Yasin, look at how vocal he is, yadda yake tsayawa yayi bayani akan addinin musulunci. To amma ka dube mu malam, an haife mu a cikin addini, turancin gashi nan da yawancin mu suna ji, amma me yasa har yanzu ba wani abu? Wallahi wajibi ne a tashi aiwa addinin nan hidima jama'a. Yanzu nan kana tsallakawa jihar Benue fa, akwai wanda bai taba jin wani sako na addinin musulunci ba kaf a wurin musulmi, amma ya ji a wurin makiya musulunci cewa musulunci addinin ta'addanci. Sannan with the most new development da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa yanzu, makiyanmu ne suke shigar burtu yanzu gashi nan don su ɓata wa addinin suna, su dawo kuma cikin ainihin addinin suna kukan cewa musulmi ne suka yi musu kaza 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 kaza. Kun san cewa yanzu SSS suna can rike da chief security officer na cocin Madalla, cocin nan ta Madalla da suka ce an buga bomb. Shi chief security officer din ya bar wurin da minti 15 bomb din ya tashi, shi ne security suka kama shi. Ina yi jin me yasa sai daidai lokacin ya bar wurin? Ka kwana kana gadi amma sai daidai lokacin zaka bar wurin ya akai? Ba wani mai gadi a wurin ko kwa daya a lokacin. To amma yanzu ire-iren waɗannan bayanan, idan da su ne suke da su, da gobe za ka ga an kira wani lawyer, an kira wani wane ne, an kira wani wane ne, tashar Channel News, AIT, wane ne ana hira, suna cewa ai sun gano kaza. Amma har jami'an tsaron ƙasar nan sun ba da shaida cewa abubuwan nan da ake ba hannun musulmi ba ne. To amma ya za a yi, kamar yadda muka ce dokin mai baki ya fi gudu. Dan haka dole ne, kamar yadda rannan na ba da shawarwari a cikin lakcocin da ne waɗanda sako ne zuwa ga ƴan uwa ƴan ƙungiyar Izala, cewa wajibi ne malamai da makarantu da ƙungiyoyi su sa ido game da ɗalibai da ke karatu a cikin jami'o'i. Ba ka tafi kana karatu a jami'a ba ruwansu da kai, sai ka je ka gama karatu kuma sai su dawo su ce to ai kai nasu ne. Kowa ya san irin yadda ake shan wahala a jami'a, banda kuɗi. Za ka je ka haɗu da wani fitinannen malami wanda haka siddan sai ya ƙi jininka, ya ce kana wasa da ni ne, in ka ga ka fita jami'an nan sai dai bana duniyan nan. Haka siddan, in ka ce mai kai mishi sai ya ce baka ma san abin da kai ba, za ka gani ne ai za a yi jarabawar. T tun kafin ai karantar da kai ai jarabawa ka fahimta ya ka da kai dan haka duk abin da ka rubuta sai ka fadi haka siddan muka kulla gaba da malami haka siddan ko sunan shi ba abin da ya hada da shi kawai na rubuta na je na kai report senate ga jarabawa na ci ga kaza aka ce za a dauko external examiner za a dauko malami daga wajen jami'a wanda bai san ba bai san malamin ba yayi makin takardar nace na yadda amma fa ya kada ni a takardar aka je aka dauko aka zo aka yi makin sai ga ni da bi sai kuma gaba ta ƙara kulluwa kaji irin wannan haka siddan mutum ya kujininka a ƙasar nan ake samun haka a wannan lokacin yanzu idan akwai wasu manyan malamai a bayana ba za su je su samu VCC mishi magana ba a ce me ɗalibin nan yayi amma ba haka suka sake mu kawai kaje ka sha wahala kai makaranta in ka gama makaranta kuma sai su ce to zo kai namu ne in ka ce a sai su ce to baka da kunya ka cika girman kai to su kuma a wancan lokacin sun cika kankantar kai kenan ko yaya aka yi imani dole ne abin ya zama yana da abin nan ko kun fahimta jama'a ka je yanzu ka samu yaran mu da suke tafiya police academy ka je ka samu yaran mu da suke tafiya aidin NDA ka je ka samu yaran mu da suke tafiya immigration ko custom ka je ka ga in ka je ka ga ƴaƴan kristoci akwai waɗanda ke bayan su akwai waɗanda ke musu follow up mu kuma namu fa an sallama ka ran da ka zama brigade commander ko ran da ka zama kaza kaza sai kuma a tuwa a ce to ka san dai kai namu ne to sai wato wani lokacin ba dan kana da dan imani ba ma fa kai sai ka ce to ku suwa ma tukuna saboda Allah jama'a dan haka wajibi ne ya zama akwai intervention malamai da makarantu da kungiyoyi ɗaliban ku suna karatu wani hali suke ciki a jami'a ba wai a je a zauna a yi musu lecture ba sai a ce yau duk ɗaliban jami'ar Ahmadu Bello musulmi su taru akwai malam wani zai zo zai kwana uku a garin zai zo zai rinka zama da su youth talk ne za a zauna ne a rinka tattaunawa suna faɗin irin matsalolinsu ana ba su shawarwari daga nan za a iya gane wasu matsaloli waɗanda za a ce a je a yi magana with the appropriate authorities su wane ne shugabannin su wane ne kaza su wane ne kaza a je a yi magana da su a garin nan yanzu jama'a akwai yaro yana nan yanzu yaro yake yana koyan aikin plumber soja ne kawai wata arniya ta yi mishi sharri shikenan kawai sai aka kore shi nan yazo yana kuka aka rubuta takarda ya rubuta takarda nan na karbi takardar tun lokacin Abdurrahman da Magune da Dambazau aka je aka kai amma ina har Dambazo ya hau ba a dubi abin ba yanzu yana nan shikenan soja ne amma an kore shi kawai korar kare shikenan ya fita yana nan yana koyan aikin famfo yanzu who would be behind him kristoci ba za su yadda da wannan ba za su dauki nauyoyi za su ce a je idan dan su yana da laifi sun yadda a hukunta shi in ba shi da laifi dan me to ka gaya mu ran da ya girma ya zama shine GOC kaza shine kaza shine kaza kafin su ce mishi ma zai ce a ku iyaye ne ai da ba mun kullun ma mu sai in yayi wata kalma sai a dibo malaman tauhidi a ce su zo su dubi kalmar yayi rubda ko kuwa da sauran shi ko kun fahimta jama'a kawai kamar sarkin fawa ne kawai yanka yi sani yanka saniya kawai shikenan ma'ana ya za a yi waɗannan ɗalibai waɗannan yara 'yan sanda waɗannan yara sojoji waɗannan yara custom immigration waɗannan yara da ke aiki a gidan yari da sauransu suna nan da matsaloli amma wallahi ba su da wanda za su gayawa to sai rando ya zama wani controller ko ya zama wani chief ko wani abin nan shikenan kuma sai a zo a ce kai namu ne tsakani da Allah jama'a a babu na tarbiyya dole ne za a rinka samun gocewa ka gama shan wahala ka sai ka je ka zama abin da ka kai sannan kuma sai a zo a ce maka to kaza dan ma mutanen mu suna da kara ne Allah in dan kudu ne zai ce a shi ba naku bane bai san ku ba domin dan kudu din uban shi ne ya tozartar da shi haka ya watsi da shi sai ya je ya gama wahala ya zama wani abu in uban